zuwa shida da suka yi yunkuri nan da nan suka turmishi waɗannan sarakunan gargajiya da ƴan siyasa, sai aka yaga takardar zalincin da aka zalunci sa annabi, aka bar suka dawo cikin gari. Matasa suka yi wannan aikin. Ku karanta Asiratul Nabawiyya ta Ibn Hisham, ku karanta littafin Muhammad Rasulullah na Muhammad Raza. Lallai ne matasa ku tashi, ku za ku hana zalunci. Ku je ku gani ana iya yin zaluncin zaɓe a Lagos da Kano? Baya yiwuwa. Me yasa? Matasa, innahum fityatun, matasa ne. Tunda wannan mulkin shi yake determining karatunku, shi yake determining abincinku da abin shanku da izinin Allah. In kuka ce to ya za mu iya, ku zauna kuwa ga yadda za ku iya. 2003 aka zo anguwan na, aka ɗibi yara aka ba su kuɗi. Nawa aka ba su? Wajen su 30 ne, sai aka ba su naira 2000. Za a fito campaign da la'asar, wai su shirya. Naira 2000 ba kuɗin abinci ba ne, na ƙwaya ne. Shi wannan fitsarin ran yana fita daga anguwar, sai na kira yaran na ce to ya zo ya ba ku kuɗi. Yanzu kai wane aji nawa kake a secondary? Ya ce drop out ne shi, an kore shi. Wane fa? Shi ma haka. Wane fa? To kana da kuɗi da kake jali a, kana da mashin da kake a caba a, to me kake yi? A sai dan gari ya waye, kadan fito kofar gidanku kana hararan mutane, mutane na kallon ka, baka da aikin yi, kana jin haushin su. Shi yanzu da yazo ya ba ku kuɗi, me yasa ba zai fito da ƴaƴan shi ba? Nace yana da ƴaƴa guda 11 graduates, dukkan suna da degree, daga engineer sai doctor, daga pharmacy sai business administrator sai accountant. Me yasa shi ba zai zuba ƴaƴan shi ba? Sai ku shine fannan ya aiko wai da tawo a zo a gaya min, wai ina bata musu siyasa. Nace sosai kuwa. In dai wannan ce siyasar ku, ƴaƴanku ku aje su da kilishi da dambun nama da juice da remote, suna juya tashar da suke so, sun yi rubda ciki akan carpet. Haka ne ko ba haka ba? ƴaƴan talakawa kuma a shigo cikin muciya, nan ne outcast. A shigo a ba su kuɗin ƙwaya su je su yi muku siyasa. In kuka ci, ku tura ƴaƴanku America da Malaysia su je su yi karatu. In dai wannan abin da nake shine bata muku siyasa, to lallai aiki na ne. Sai na ce abin da ya dace a kai ni kotu, tun muna bata muku siyasa. Annan nan suke zuwa su ɗibi yaran jama'a. Wallahi wani yaro nan ɗan muciya, na ji tausayin shi lokacin da na kaɗo motata a nan Kings Road. An ba shi barandami, yana wasawa a nan kan Kings Road, wuta tana fita, ya sa wani mahaukacin wando kamar sarkin Yarabawa. Ina fatan mun gane tausayin shi da na ji jama'a. Wallahi an haife mu a anguwan nan, mun taso mun ga mahaifin shi kamar bawa ne, shi ma kuma sun mai da shi bawa. To me mustakabal na jikokin shi da ƴaƴan shi kuma? A anguwan nan aka haife mu, wallahi alazim, mahaifin shi bai da bambanci da bawa. Cikin kaskanci da wulakanci mahaifin shi ya rayu. Me yasa ba su taimaki dattijan nan dan yayi karatu ba, sai suka ki? Shi kuma yanzu dattijan ya kwanta ya rasu, dan kuma sun mai da shi dan banga, za su kawo naira 250 su bashi ya wasa barandami a tsakiyar titi. Abin da suke kenan fa. To shine na gaya musu, a ce musu ba nan muciya ba da ike, nan muciya ni, nan aka haife ni, wa walidin wa ma walada. Jimeta ta yola, naje na tara matasa lokacin da bayan musu irin wannan a tsakiyar Jimeta, naje na ce musu kada matashin da aka ba makami ya je ya wasa akan titi, ku ɗauki makaman da suka ba ku, ku yi amfani, ku tsau da gaskiya. Nace ba kwa gani, ga ƴaƴansu sun ɗibe su sun zuba su a jami'o'i masu tsada, jami'ar da dala ake biya, ga ku kun kasa zuwa jami'ar da ake biya da naira. Saboda haka jama'a, harka nan ta matasa harka ce wadda yake lallai ne masu wa'azi su sa ido a kanta. Bari mu ƙarasa hadisin. To yayin da yaro ya ga haka, sai ya addu'a ya ce Allah ka isar mini. Farajafa bihimul jabalu, sai dutse ya rawa. Fasaqatu, sai fadan sarki suka zube. Waja'a yamshi ila al-malik, sai ta horon sarki. Faqala lahu al-malik, sarki ya ce da shi, ma fa'ala ashabuk, me ya samu jama'ar da na hada ka da su? Fa qala, sai yace kafanihimullahu ta'ala, Allah ya isar mu ne game da su. Kun gani, bai ce musu ai sarki yayi ni ba na wasa bane, sai yace Allah ya yi min maganin su. Fa dafa'ahu ila nafarin min ashabihi, sarki bai gaji ba ya sake daukan wannan yaro ya bada shi ga wasu fadawa. To me ya faru? Fa qala zahabu bihi fahmiluhu fi qurqurin, yace ku je ku tafi da shi ku hauka lakwale. Wa tawassatu bihi al-bahr, sai kun kai tsakiyar teku. Fa in raja'a an dinihi, idan kuka nemi dawo bar addinin shi, in ya bari ku dawo da shi. Wa illa, in yace ba zai bar addinin ba, fakfifuhu, ku tsinduma shi cikin kogin. Fa zahabu bihi, sai suka tafi da shi. Fa qala allahumma kfinihim bima shi'it, ya Allah ka isar mani da yadda ka so, ka hallaka su ta yadda ka so. Fan kafa abbihi musafina, sai jirgin ya tuntsure da su. Fagariku, suka lime. Waja a yamshi ilal malik, shi ko Allah ya tseratar da shi ya dawo wurin sarki. Faqala lahu al malik, sarki ya ce da shi, ma fa'ala ashabuk, ya aka yi, ina jama'arka? Faqala, sai ya ce kafanihimullahu ta'ala, Allah ya mun maganin su. Faqala lahu al malik, sai shi faqala lil malik, sai yaro yace wa sarki, innaka lasta biqatili, sarki ba za ka iya kashe ni ba, hatta taf'ala ma amuruka bi, har sai kai yadda na ce maka. Faqala ma huwa, sai sarki yace to ya kake so in kashe ka, ta wace hanya zan bin kashe ka? Faqala, sai yace tajma'u an-nasa fi sa'idin wahidin, jama'a kun ji matasa, zai yi shahada ne, amma so yake shi yayi shahada, amma bayan yayi shahada kuma taballe, kowa ma ya zama irin shi. Dan haka sai yace ba wai a daki za a je a kashe shi ba, a tara mutane. Duk wanda ka je yana so a yi a boye, dai da gaskiya ne. Me yasa ɗan allurar rigakafi muka ce ba za tsoro ba, a je a sa mana minbari a filin su kuwa mana. A je a haɗu, a kafa tashar radio live, a kafa tashar TV live, a sa live akan internet. Idan ƙarya muke a kure mu, shikenan an yi maganin mu. Idan ƙarya suke a kure su, shikenan an yi maganin su, an daina allurar rigakafi kenan. Amma da yake sun san ba su da gaskiya, bokon su bokon ƙarya ne, likitancin su likitancin ƙarya ne, turawan mulkin mallaka suke wa aiki, har yanzu sun kiyarda. Waje a ce wani sarki ya kira albani ya mishi fada, ni gaskiya na wuce a yi min fada, na wuce shekara 40, sai dai nasiha, nasiha kuma sai aya da hadisi. Babu wani wanda zai ce wai bari ya zaunar da ni mun fada, a yaro ake wa fada dan karami, ni ko ba yaro bane, sai ka sami yaro dan karami sai kai mishi fada. Amma ni yanzu kana son in canza daga abin da nake, sai ka ce to wannan magana da ka fada mu ba mu gamsu da ita ba, saboda ga malaman mu sun ce ba haka bane, sai ku hada mu da malaman ku. Amma har yanzu malaman ku tsoro suke ji, in an ji an zauna gaban sarki sai su ce ba su shirya ba. Oh, malaman zariya, zariya binnin ilimi, duk sanda aka zauna wai sai su ce ba su shirya ba. Har yau kuma mu sai mu ce to mu dai a shirye muke, sai su ce su ba su shirya ba, har yau ba su shirya ba. Sai an zo sai kuma su ta kada malum malum, wallahi tallahi in dai ilimi ne, ƙarya kuke wallahi, duk iska ce ta cika malum malum din. In ba ga tsoro ba a haɗu a zauna a filin su kuwa jama'a, allurar rigakafin nan a zo a tattauna ta, a zo da wani likita ko pharmacy wanda zai tabbatar mana da abubuwan da muke faɗi ya ce mana ƙarya ne. Wannan challenge ne muka bayar, it's a life challenge, ba wai yau ba, ba gobe ba, nan da mu rasu muna jiran takardar gayyata. In kuma a fada sarkin ne, a je a haɗu a fada, amma magana cewa wai a sa mu a daka a yi mana fada, muna malaman za a yi mana fada, muna da ayoyi, kai kuma kana da gargajiya, ha ina je ka dai ka samu daga tai da masu anguwanni, su ne yaranka. Sai da haka jama'a kun ji, dan haka ku ji wannan magana da kyau. Sai yaron ya ce wa sarki, ka tara mutane a fili, wa taslibuni ala jiz'in, sai ka samu ice sai ka kere ni, ma'ana ka samu ice ka daure ni, thumma khudh sahaman min kinanati, ka dauko kibiya daga cikin kwalina, thumma ba'is saham ala kabidil qaws, sannan sai ka sa wannan kibiya tawa a cikin ainihin wato wannan bakanawa, thumma qul, sannan sai ka ce bismillahir rabbil ghulam, da sunan Allah nake harbin yaro, ubangijin yaro, sun marmi, sannan ka harbe ni, innaka idza fa'alta zalika qataltani, lalle in kai haka zaka iya kashe ni, amma ba haka ba, duk dabararka ba zan kasu ba. Amma ga hikimar in ka gaida tu, dan Allah ku ji jama'a, inda za ku san sarkin gargajiya da gaske yake sai ya kara tsafi, kuma sai yayi fada da musulunci, ya kashe bafadan shi, ya kashe babban malamin gari, sannan kuma wannan matashin da ke yada da'awa an kasa kashe shi. Yaron ya bada shawara, madadin a ce kai ta yaro fa kyau take ba ta karko, je ka kai tunani. Amma sai sarkin ce fa jama'an nasa fi sa'idin wahidin, sai tara mutane mallai sai ya kashe yaron, wasalabahu ala juz'in, ya daure shi a jikin ice, thumma akhadha sahaman min kinanatihi, sannan ya dauko kibiya guda daga cikin kwari na yaron, thumma ba'a sahama fi kabdil qaws, sannan sai ya sa a cikin baka, thumma qala, sai ce bismillahir rabbil gulam, da sunan Allah ubangijin yaro nake harbin yaro, thumma ramahu, sannan sai ya harbe shi, fa waqa as-sahmu fi sudrihi, sai wannan kibiya sai ta fada kan kundukukin shi, wato sama da kuncin shi, fa wa ba'a yadahu fi sudrihi, sai yaron ya sa hannun ya dafe inda kibiyar ta harbe shi, fa mata, sai ya rasu, yayi shahiya, yayi shahada, hadhihi shahadatul islam, yayi shahada. Saboda me ya kashe shi? Saboda musulunci. Ba fa sarkin yana tsoron wannan yaro zai zo ya gaje shi bane, abinda sarkin yake tsoro shine ne yaran nan zai kawo musulunci. Sarkin Kano na ƙarshe, wanda daga shi sarauta ta kubuta daga hannun Hausawa da ke bin maguzanci, ta dawo hannun Fulani da ke bin musulunci, bokayen shi ne suka gaya mishi, da ya ce musu wane ne zai gaje ni, sai suka ce ranka ya daɗe ka fita ta ƙofar gabas ka zauna da safe, wanda duk ka fara ganin ya wuce shi zai gaje ka. Yana ainihin fitowa kuwa, sai haɗu da wani yaro Bafulatani da risala a hannun shi, Sulaimanu, sai ce wa yaron in na sake ganin ka nan sai na ci mutuncinka. Sarakuna malaman tsafi sai gaya mai haka, sarkin Kano ne kuma, kuma yana cewa yana musulunci ba, amma maguzanci ya shigo cikin musuluncin. Wannan maganar tana nan a cikin littafin Kano ta Dabuci gari na Malam Abubakar Dokaci, daga cikin dukkan fadawan sarkin Kano shi ya rubuta wannan littafin, da kanshi ya faɗa, ya ce sarkin yana da matsafa, da ya tambaye sai suka ce mishi magajinka shine mutumin farko da zaka fara gani in ka fita da safe ta wannan kofar. Haka suka sake gaya mai duka kusuroyin fadar Kano, sai da ya fita da safe, sai da ya haɗu da sarki, sai da ya haɗu da Sulaimanu. Ƙarshe kuma lokacin da aka tashi juyin juya hali, Sulaimanu ne ya gaje shi. Jama'a, kun fahimci wannan magana da kyau? Don haka ku ji. Faƙalan nasu, mutane da suka zo kallo sai suka ce amanna bi rabbil gulam, mu ma gaba ɗayan mu mun yi imani da Allah ubangijin yaro. Kun san yanzu abin da ta juye wa Kanawa kenan. Da'awar sunna da tana cin Kano a ƙasa a ƙasa a ƙasa a ƙasa. Kashe Malam Ja'far sai suka ga ashe yanzu ne ma suke cikin bala'i su ƴan bid'a. Majalisin da bai wuce mutum 500 ba, zai ka je ka samu mutum 10,000. Dan haka yanzu shehunan ɗariƙa da sarakunan gargajiya da ƴan boko da ƴan siyasa na Kano sun rikice, sun rasa me yake damun su. Yaya za su, suna ganin in sun kashe shi matsala ta ƙare, matsala ba ta ƙare ba. Matasa ne yanzu suke fitowa, yanzu a gidan sarki sai matashi ya kukan kura ya ce wallahi sunnar zai bi duk abin da baya ai. Dan haka yanzu fadar alkita take, gwamnatin ta Kano alkita take, gidan ɗariƙun duk ko ina ya rikice, saboda mai wane ya fito ya kukan kura ya ce a yokin da abin ya kai ga kisa, ashe ba ku da gaskiya ne. Gashi gaba ɗayan jama'ar gari sai suka ce sun yi imani da ubangijin yaro. Fa utiyal malik, sai aka je wurin sarki, faqila, aka ce da shi ara'aita ma kunta tahzar qad wallahi nazala bika hadaruk, an kai dare abinda kake tsoro ya faru. Qad amana nasu, duk jama'ar gari sun yi imani da Allah, ku ji fa sarkin gargajiya la'ananne ne jama'a. Madadin yanzu ya ce to abin nan da ya kamata mu sa duda jikin shi yayi isha'i ko da asar din da ake cewa ko amma a sai fa amara bil ukhududi sai ce aje a haka ramuka manya manyan ramuka bi afwahi sikak akan kowane titi a haka rami fa quddat aka je aka haka wa ubrima fi hanniran yace ai ta kunna wuta a cikin ramuka wa kana sarki ya bada doka yace man lam yarji an dinihi wanda dibbe ridda ya bar addinin musulunci ba fa aqmihuhu fiha kudilmi yashi a cikin wutar jama'a waɗannan fa su ne sarakunan gargajiya waɗanda Allah yake cewa innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'aluna rugurguza addini suke bata komai suke jama'a yanzu sarki na musulunci da muka gani na ƙarshe a nan ƙasar Zazzau shine sarkin Zazzau Malam Jafaru dan Isyaku idan ka jero da mace aka bincika ba ta ka bace bulala goma sarki Muhammadu Mustafa Lami dan Adamawa uban na yanzu idan karfe 4 te na asar te da matar aure da karuwa gaba ɗaya ba a san kowace sai kashe gari amin to waɗannan su ne sarakunan musulunci daga baya shikenan fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u ssalata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan dan haka waɗannan sarakunan babu shakka fada suke da addini sarki ba zai fito ya sallar jami'i ba in kuma ga dama ya fito zai sallar juma'a to shi kadai zai tsaya a sahun farko kaga duk wadanda suka tsaya a baya ba su da sallah haka hadisi yace yi ya za ku tsaya gaban ku duk wanda gaban sahun shi akwai fili in yayi sallah a baya bai da sallah is automatic hadisi ne sahihi yana cikin sunan Tirmidhi karanta bulugul mara kun ga wannan sharri ne kwaya daya shi kadai za a bari a sahu shi kadai zai tsaya kamar bukka eh ko ba sai ke masallaci mana mala je sarkin masallacin sarkin gargajiya ai matsala ta same Allah ya kiyaye gashi yace duk wanda bai ba addini ba kudulmi ya shi au qila lahu iqtahim ko kuma a ce da shi shi ya shiga da kanshi fa fa'alu fadawa suka je suka yi ta saka mutane a wuta hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha wata mace ta zo da yaro tana dauke da shi fataqa'asat an taqa'a fiha sai ta ji tsoro ta tausaya wa dan katta fada cikin wuta dan ta yi kodu da wuta fa qala lahal gulamu sai yaron ya bude baki yace da ita ya umma haba innata isbiri ki hakuri mana fa innaki alal haqq akan gaskiya kike jama'a kun ji wannan hadisi al imam muslim ya ruwaito shi a lamba ta 305 daidai wannan hadisi yana nuna irin aikin da aka so ayi da matashi wajen yada barna ko sai matashin ye me sai ya juye ya yada alheri haka matasan nan da ake ba ku butan nan kuna yawo da ita kuna diga yara allurar rigakafi ana ba ku rinka bi cikin kwatocin nan kuna zazzagewa 2000 da aka ba ku kuma ku je ku zuba katin MTN ya fi muku alheri ina fata an gane an so ai amfani da ku wajen barna sai ku koma ku zama ku ne ke hana barnar jama'ar musulmi kun ji ainihin wato waɗannan bayanai waɗanda ainihin na so in gabatar da su a yau din nan insha Allahu ta'ala amma saboda yadda lokaci ya taho zan tsaya da wa'azin anan wanda wannan shine zai zama rabin wa'azin zan shigar da wasu ƙarashin bayanai da na dauko a jiya insha Allahu ta'ala kamar yadda nace idan Allah ya sa an yi ruwa a gobe to alheri ne wa'azi zai zama goran sallah za a karasa wannan wa'azi insha Allah mai taken matasa abokan aikin da'awa idan Allah cikin ikon shi kuma ya sa ba a yi ruwa ba to shikenan jama'a kowa ya zo a hadu anan zan yi gamsassun bayanai akan irin makircin da aka kullo wa matasan duniya domin a yi rugurgu da su wanda rugurguza su shine zai ja zuwa ga rugurguza addini da al'adu da ɗabi'u na gari Allah madaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda nace insha Allahu ta'ala akwai bayanai masu dimbin muhimmanci waɗanda nake so ainihin zan gabatar insha Allahu ta'ala jama'a idan ba ku manta ba a jiya nayi muku bayanai dangane da mashru'in mu da muke yi, wato in nace mashru'i ina nufin project, ayyuka wadanda ainihin na dauko dangane da gina cibiyar ilimi da na sa mata Darul Hadisi Salafiyya. Wato ita Darul Hadisi Salafiyya din makaranta ce, kuma cibiyar ilimi ce, kuma cibiyar karantar da sana'a ce, kuma cibiya ce ta wayewar kai na addini da rayuwa insha Allah ta'ala. Dan haka aiki ne mai matukar yawa, aiki ne mai matukar girma, amma mun yadda cewa Allah madaukakin sarki yana da yalwata kuma yana da girman da yafi girman kowane aiki. Dan haka aikin ba zai gagare mu ba insha Allah ta'ala. Idan ba ku manta ba, a jiya na yi bayani dangane da cewa akwai makarantar nursery da primary wadda ita wannan wato muna son mu practicalizing modeling, wato muna son mu gwada wani samfuri ne na makarantar nursery da primary wadda za ta taho dauke da cikakken karatun boko da kuma cikakken karatun musulunci da larabci. Hasali yaran za su tashi da tsantsar fasaha da kuma ainihin kimiyya irin ta ainihin zamanin nan. Wannan ainihin wato takaddu da ke gabana takaddu ne na ainihin wato tsarin makarantar wadda a yau din nan alhamdulillah magina suka fara ainihin ginin ta, kuma kamar yadda na ce da yake muna da manufa da ta sa muke ainihin wato son ginin shine tarbiyar ƴaƴa ne waɗanda aka sa musu sunan Ja'far, waɗanda nan da shekara uku sun kai su shiga nazari insha Allah ta'ala. Ginin za mu bi shi a hankali, yanzu muna so mu kafa foundation ne mai abin da suke kira DPC, kuma muka yi wannan ginin ya zama saura mai sauki kenan. Wannan dai shine tsarin fuskar yadda ainihin makarantar za ta kasance insha Allah ta'ala gashi a gabana, sai dai an dan samu dan changing plan din daga nan gaba daga yadda kake ganin shi haka din nan, domin mun sa an fitar mana da offices wanda su ne a jiya nake bayanin cewa wannan office din ne zan koma madadin ainihin wannan office da nake zaune a shi. Amma asalin yadda wato zanen zai kasance ko kuma yadda hoton makarantar zai kasance hakikanin shi gashi ainihin kamar haka insha Allah, ga waɗanda za su iya hange daga ainihin nesa gashi ainihin nan insha Allah. Wannan shine ainihin tsarin yadda makarantar za ta kasance insha Allah ta'ala. A nan mun sa an yi ta hawa ɗaya da hawa biyu ne, amma da aka zo zuba foundation a jiya nace akwai yiwuwar a dora ya kai hawa uku ko ma hudu, don haka ayi foundation dogo. Yasa na gaya muku an yi foundation din da ni kaina na shiga ciki bacewa ban yi a cikin rami. To kaga ko dogo iri na aka ce ya bace a cikin foundation, to lallai foundation ya foundantu. Ina fata an gane. To wannan kenan jama'a. Sannan ire-iren waɗannan tsari jama'a, don muna yin abubuwan ne a bisa tsari na ilimi, ba wai muna yin abu ne da ka ba kawai. A tsarin yadda ake abu na ilimi, duk abin da ya zo maka, wannan asali tunani ne nawa, ni kadai na zauna na tuna ga yadda ya kamata a yi, to duk abin da na zauna na tuna sai in zauna in rubuta shi ko da Turanci ko da Larabci, ko da Turanci ko da Larabci, to in ya taru sai in samu wasu kuma masu ilimi sai mu zauna mu tattauna, sai mu aikin gyara da tace wannan tunanin, sai in buga shi in aje shi ba dan komai ba, saboda ko da Allah madaukakin sarki bai bani damar cika wannan abun ba, duk abin da muke so azartar da shi to gashi a rubuce. Dan haka nan gaba na gashi kofin irin wannan da gashi nace some suggested framework and hypothetical profile for a modern nursery and primary school in Zaria, Kaduna State. Gashi nan wannan tsarin yadda makarantar za ta kasance ne gaba daya, da muka yi haka kuma muka zo muka juya shi da ainihin Turanci, sannan kuma za mu sake juya shi da Hausa, to sai mu aje irin wannan. Amfanin shi shine akwai abin da wani lokacin da tsakar dare tunanin shi zai zo maka, to a tsari karka bari ka ce bari da safe ka rubuta kafin gari ya waye ka manta, ko kuma tashi gari ya waye wata hajjaruta ta taso ba ta wannan ma kake ba, saboda haka nan da nan sai ka rubuta shi. Dan haka kun ga nan gashi irin abubuwan yadda muka tsara makarantar. Bayan introduction muka kawo aims and objectives, menene manufar ita makarantar, sannan location of the school, a ina ne makarantar take, sannan physical structure and composition of the school, yadda tsarin makarantar take, sannan administrative structure of the school, yaya tsarin wurin zaman headmaster da shugaban makaranta, sannan academic structure of the school, yaya tsarin azuzuwa suke. wato gaskiya ita makarantar mun yi ta ne yadda za ta yi gogayya da duk wata makaranta ta duniya, ba wai makaranta ce wadda kawai makarantar primary ko makarantar private, makaranta ce wadda duk inda makaranta take a duniya kawai ta dauki wannan salon. Misali, duk abin da za a saka a makarantar kamar nan da muka ce academic structure of the school, kowane aji za ta same shi yana cike da kamera, yana dauke da speakers ɗin ƙanana, akwai computer, akwai LCD, akwai allo irin na zamani, akwai projector, akwai komai. Yadda aka tashi malamin in ya ga dama zai nuna wa yara abu, kawai zai harba shi a bango ne kawai daga jikin computer da ke gaban shi. Sannan abin da zai shafi kama hadda Qur'ani da sauransu, muna da program wanda in aka loda akwai computer lab, wato akwai ɗaki wanda muka sa mishi Quranic lab, wato wannan laboratory ne na Qur'ani. An loda Qur'ani baki ɗayan shi izu 66 ɗin shi da ka sani. Kowane yaro zai zauna, in za a shiga ajin hadda zai zauna yana kallon ga computer gaban shi, ga kuma microphone ya sa. Microphone ɗin yana ɗauke da ainihin wato headphone. Yadda sadda malamin yake karantawa, karatun yana faɗowa ne kai tsaye cikin kunnen yaron, babu wani abu da yaron yake ji in ba karatun ba. Kuma malamin zai iya magana da shi nan take ya danna a gaban shi ya ce wa yaron ya karanta. Yaron yana karanta, malamin yana can yana ji. To ire-iren waɗannan structures ɗin duk mun saka su. Don haka kamar yadda na ce, it's a science model primary school. Tsantsar science za a karanta. In aka ce science, ko Qur'ani science ne, hadisi science ne, fiqh science ne, duk waɗannan abubuwa suna cikin sciences. Sannan da cikakken karatun boko, irin karatun boko da syllabus na zamani sosai. Ma'ana so muke yaro zai ji Turanci daidai wa daidai yadda ya kamata, zai ji Larabci daidai wa daidai yadda ya kamata. To wannan shine abin da muka kira academic structure of the school. Sannan sources of income, ina ne makarantar za ta rinka samun kuɗin gudanarwarta? Makaranta ba ta samu kuɗin gudanarwarta ne daga inda na faɗa a jiya. Shine me, makarantar da ma ta kuɗi ce, kuɗi mutane za su biya. Waɗanda muka ce mun ɗaukewa su ne, duk wanda yake da sunan Ja'afar shi aka ɗaukewa, amma sauran fa mai suna Muhammad da mai suna Ahmad do za su biya. To kaga ɗaya daga cikin sources of income kenan. Sannan ba kumanta ba, na ce ita Darul Hadisi kuma tana da wasu sources of income. Shine makarantar tana da shares, tana da hannayen jali masu ƙarfi a kamfanoni masu ƙarfi waɗanda kuɗaɗe za su shigo mata kai tsaye. Don haka bashi daga cikin sources of income ɗin Mubara, ko mu je wurin wani ɗan siyasa, ko wani alhajin birni, ko wurin wani sarkin gargajiya talaka fukara ɗaya, a'a, babu wannan. Ina fata an gane. A'a, sources of income ɗinta daga gare ta ne. Ina fatar mun gane. Shi yasa da labari ya yi labari, ƴan Albaniya ba da gudunmawa kaza kaza kaza, sai gwamna ya aiko yana son gani na. For the first time na je government house, muka je muka zauna, ita to ya ji abubuwan da ake kaza kaza, to shi ne zai yi. Na ce to aiki ne na musulunci, aiki ne na alheri, amma mu dai a tsarin makarantar mu ba ta neman taimako wurin kowa a duniya. Gaskiya a wurin Allah kawai, ba zai yiwu mu nema wurin Allah kuma mu nema wurin wani ba. Mun nema Allah ya ba mu, to ba mu bukata wurin wani, amma wanda ya ga dama zai yi wani abu ba hana shi ba, ba hana kowa ya ba, amma dai mu kan ba mu ce ba. Don haka ya ce to in dai ana bukata ko za a rubuto, na ce a mu abin da muke bukata gwamna ya mana abu daya, shine filayenmu dukkansu residential ne. Wato a tsarin da aka raba anguwar an raba ta ne akan cewa duk gidajen zamani. To a tsarin doka, in ka sai filin da aka rubuta residential, idan za ka mai da shi commercial, to kana bukatar kuma gwamna ya rubuta takarda ya ce ya mayar maka da wannan wuri commercial. Muka ce to mukan abin da muke bukata gwamna ya mana kenan, ya ce wannan kan zai yi. Amma to kuma sai me, na ce a kuma wannan kan abin da ya shafi sources of income, makarantarmu ba za ta rubuta kowa ba har abada insha Allah. Makarantar ta riga ta kafu ne jama'a tun kafin a gina ta, shi ne abin da mutane ba su sani ba. Ya fi shekara 10 aka nema ta wannan bikin din, saboda haka yanzu kawai makarantar tana da kuɗi ne nata na kanta. Inna ma kawai kamar yadda nace, aikin alheri ne. Wani ba zai zo ya ce ya kawo buhu guda na siminti a ce ba a so ba, amma dai a cewa na kawo taimako, a'a, fa abin da muke bukata. Sai dai muna da bukata a wurin Allah, inna ilallahi raghibuna. amma wurin halittu a'a to mun gode musu. Dan haka kun ji sources of income dinmu. Sannan kuma makarantar a yadda na shirya ta yaran za su zama scientist ne, musamman computer scientist, za su zama scientist. Dan haka muna fatan yaro dan primary school, dan primary 5 ko primary 6 zai iya fara rubuta program na computer, wanda in ya fara rubuta wannan sadda je secondary to shikenan ya riga kwakwalwar shi ta dahu. To yau kun zaka iya zama ka rubuta program na computer, to a rana ɗaya zaka iya samun miliyan 100. Saboda haka wannan wani abu ne wanda lallai za mu sa shi ya zama daga cikin abubuwa masu muhimmanci, wanda dama dukkan cibiyar da ta zama ana karantar da harkar computer, to wannan al'amari ne mai kyau in yara suka kware game da harkar programming, malaman su nuna musu ga yadda za a rubuta programming. Yau a kasashen Turai jama'a nan suke aiko mana aiki, kasashen baƙar fata, saboda muna da cheap labor da kasashen India mu ake aikowa da aiki, ba dan komai ba. Aikin da za a yi wa ma'aikata a America akan miliyan 1, in ta turo Najeriya sai a yi mata a 100,000. Mu muna ga mun samu, su kuma suna ga sun bugi hanci, kaga wannan kasuwanci yana da daɗi. To ire-iren haka lokacin malamanmu suka rinka yi mana a yola muna makaranta, sai a samu program daga America, sai a ce naira miliyan 3 ne, shikenan akai program din. Mu ɗalibai an yi mun koya mun gani kamar kafinta ne ko tela, sadda yake yi wa wani ɗinki yaron na koya ko. To amma a tsarin mu kuma injiniyarin ba zai yi kai kaɗai ka riƙe kuɗin ba kai malamin, in aka zo ɗan ɗaliban su ma wani a mai 20,000-40,000, don shi ma ya ɗan ba da wata gudunmawa. To waɗannan suna daga cikin kaɗan daga hanyoyin jama'a, amma muna da hanyoyi da yawa waɗanda muka tsara a makarantar wanda yake za ta rinka samun ainihin kuɗin shiga. Gaskiya saboda Allah, kamar yadda muka faɗi, ba shi cikin harkar mu nemi taimako a wurin kowa a duniya, kuma wannan maganar iyakarta kenan haka take. Duk wanda zai tunanin cewa ya ji ana wani aikin alheri a rubuto, sai a ce a'a, an riga an rubuta zuwa saman 7, ana nema a wurin Allah, don haka ba zai yi a rubuta wani ba kuma insha Allah. Allah ya taimaka. Sannan naming of the school, ita makarantar asali jama'a, dukkan projects din da nake, duk ayyukan da nake sunan su Darul Hadisi Salafiya, duk aikin sunan shi kenan gaba daya. To amma kowace bangare daga ciki kuma akwai sunan da za ta iya dauka, to za mu dubi sunan da ya dace a sawa makarantar a sa mata. Sannan motto of and logo of the school, me kirarin makarantar, kamar yadda aka ce Barewa College, sai a ce kirarin bajanta shine manjar da wajada. To me zai zama motto na ainihin wato makarantar? Misali kamar ita Darul Hadisi Salafiya, kirarin da nake mata shine nake cewa kainuwa da shan Allah, kawai kainuwa da shan Allah, ma'ana ba da shan mutane bane. Yawwa, to Darul Hadisi kirarin ta kenan. To ita kuma makarantar, sannan the uniform of the school, to uniform din makarantar wani abu mamaki, tun kafin a gina makarantar ita makarantar hanne mata uniform jama'a. Sampling din uniform din shine mu yayanmu ba za su sa shirt ba jama'a, don bayan iska bane ba. Yawa, ba boko bane, ba mu musulunci ba, ba za a sa shirt ba, ba za a sa t-shirt ba, jumper za a sa, jumper da ka sani irin ta Bahaushe, jumper ayi aljihu a gaba, ayi dogon hannu. Na fata an gane, waɗannan ga ƴan mutsi-mutsin yara kenan, amma ga manyan to dogon riga za a yi musu, farar dogon riga da farar hula. Yawwa, kuma ba wai makarantar Islamiya ba ce, a'a, bokon ne, dan ƙarya ne a ce ba za a iya boko ba, sai an sa shirt, ƙarya ne. Na muƙabalanci wani malamin mu haka, in mun zo zamu shiga lab na engineer na computer, sai ya ce Alhaji kai kullun sai ka to engineer da dogon riga, ne ce wata rama da rauni zan tawo. Na ce kuma in aka zo jarabawa eh zan samu in Allah so. Ƙarya ne a ce sai kai zanzaro za kai boko, ƙarya ne, munafunci ne. Sai ta fara ƙalewa da rawani a kansu, gashi nan sun fi kowa iya turanci. Har yau ba a samu wanda ya iya turanci irin ta fara ƙalewa ba, amma da rawani a kanshi. Amma yanzu zai ga mutum ya dan gama dan digirin shi, sai ga ya tsunke yana wani haka, ƙaryar banza, ba komai a cikin shi sai kashi. Ina fata an gane. So da haka jama'a, kun ji dangane da maza, kun ji uniform din su, jumper za a yi musu, manyan su kuma dogayen riguna, wando kuma dagaggen wando za a yi, kadan zai wuce gwiwa, kadan zai wuce gwiwa, iyakar ta kenan. Ina fatar mun gane. dangane da mata ga irin uniform din da muka tsara wa mata jama'a da yake tela ne ni kun ga hannaye sampling abuna kashi nan in fact keken dinkin ma da za a dinka uniform din na musamman ne is an industrial sewing machine ba irin keken dinki ne irin wannan da ake dinka rigar ka ba wannan shine irin tsarin uniform din ƴan mata na primary yadda ko ga haka din nan haka wannan ita ce rigar to amma wannan riga ce ta makaranta ziyarinya za a akwai hijabi kuma dogo tun daga sama har ƙasa baki wannan riga ce ta makaranta wadda za ta zanta na dauke da uniform wannan na primary kenan haka muka tsara wa ainihin ƴan mata sannan wannan kuma sune na NJSS 1 zuwa JSS 3 NJSS irin shi mata za su sa ina fatar an gane NJSS sannan sai kuma ɗan senior NSS ko su kuma ainihin irin wannan za su sa kowanne da kalar shi to yawa wannan shine abin da muke nufi da uniform ko school uniform kun ji tsarin yadda uniform din zai kasance matan nan za su sa waɗannan dogayen riguna sannan da canvas da socks sannan da hijabi dogo sannan da niqabi dukkan su baki daya wannan shine tsarin da muka tsara insha Allah sannan clubs and society in societies in the school dole akwai kungiyoyi na dalibai waɗanda nan nishadantarwa da koyar da wasu al'adu na musulunci duk muna da su a ciki sannan rules and regulations of the school dole makarantar ta zama tana da tsari dole makarantar ta zama tana da doka misali mu ba mu yarda da a ce makaranta wai karfe 8 za a karfe 9 ne mu lokacin fara karatu kowa ya natsa ya natsu karfe 9 sannan kuma ba za a wuce karfe 1 ba sannan babu wata anti babu wani uncle da zai kirkiro mana lesson a ce an tashi za a yi uncle wani yana da lesson babu karfe 1 tayi an tashi to yara su tafi gida dan naziri kuma daga karfe 9 zuwa 12 su tafi gida awa 3 ya ishe su dan primary awa 4 wannan yayi daidai da educational system na Nigeria ko bai daidai ba mu yayi daidai da Islamic educational system dan haka yayi suitin din mu ina fatan mun gane amma kar ku manta mun ce daidai lokacin da yara suka shiga primary 3 ko primary 4 yara za su koma boarding ne dan haka makarantar za ta zama boarding a daidai irin wannan lokaci sannan sai recruitment of teachers and other personnel wata hanya za mu bi mu dauki malamai to anan ne zan tsaya yi muku bayani dan akwai manufa da ta sa na zo da waɗannan bayanai jama'a nayi irin waɗannan bayanan a tudun wadaso da dama ban taba yin su a muciya ba don haka ƴan muciya mai yawa ba su san ma me ake ciki ba wato tsarin daukar malamai shine na farko a cikin tsarin darul hadisi ba za mu yarda mu dauki wani malami komai ilimin shi da iyawar shi ba sai dan darul hadisi to wannan maganar ta tana da implication a lot of implication wato tana da matsaloli a cikin ta matsalar ita ce ma'ana yanzu in ba mu da malamin biology wanda yake dan darul hadith ba za mu karanta da biology ba kenan haka nake nufi to ashe wannan yasa kenan duk dan darul hadith ya koma ya karatu yawa dan kusan aiki ne muka dauko shi da gaske don na tattara inawa na tafi yola karatu wasu sun suna ta wa'azi sun ce sun yi mishi asiri ya gudu wasu sun ce ai san duniya a manufa ce yake da ita zai tabbatar da manufar ita ce yanzu ta fara fita don kasancewa aikin na musulunci in za a yi ba da ka ake yi ba yanzu ni zan iya karantar da sciences zan iya karantar da social sciences zan iya karantar da art courses ba ni tunanin aka tattara darasi 27 za a ware guda 3 waɗanda ba zan iya karantarwa ba kai kuma guda nawa zaka iya karantarwa abinda muke cewa kenan in dai muna son misali mu karantar da ƴaƴan mu su yi karatun boko cikin mutunci ba tare da addinin su ko aqida su ko tarbiyyar su ta lalace ba dole ne kenan iri na mai gemu da dagaggen wando mai aqida iri na ya zama shi zai karantar da ƴaƴan irin mu kenan to amma yayin da ya zama kuna cewa ku ahlus sunna ne amma sai ku dibi ƴaƴan ku sai ku zuba a makarantun ƴan bid'a ko a makarantun arna an sake kibawa kenan dan haka kenan wannan magana akan cewa recruitment of teachers and other personnel duk wanda ba dan darul hadisi ba ko mai gadi ko shara ko yanke ciyawa ba za mu dauke ka ba to ashe wannan maganar ina son ku gane ba maganar ku kabbara ce kawai ba magana ce bayan kabbara za ku je ku yi aiki ita ce kenan za ku shiga FCE, wasu su je su karanta biology education, wasu su je su karanta physics education, masu degree za su je su yi masters, masu masters za su je su yi PhD, masu PhD za su dage da researches su zama professors. Yanzu ni masters nake, degree na biyu nake akan telecommunication engineering, akan harkar da ta shafi sadarwa, kuma fagen kwarewa ta shine harkar GSM din nan da kuma tauraron dan adam. Ma'ana ba mamaki wata ranka ji ni kumbo a holo 11. Amma fa duk wannan kawai saboda kokarin tabbatar da wannan manufar ne, dan ka gane man arada al-akhira wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'min, wanda da yake son lahira sai ya aikin lahira. Ba wai mu zauna mu ce mu ahli sunna ne, muna son kaza muna son kaza, da fatar baki ba kuma sai mu koma mi bacci. Wallahi sai ya zama out of 24 hours, a awa 24 baccin mu ba zai wuce awa 4 din ba. Amma mi baccin awa 14 idan ma abuɗa awa 10 to ba da gaske ma muke ba. Imam An-Nawawi mai wannan littafin Riyadus Salihin tarihi sai da aka ce shekara 2 bai kwanta ba. Me yake yi? Karatu yake, rubutu yake. To in yaji bacci ya yake, yace sai ya hada kanshi da gwiwa, sai ya dan rantsa, sai ya tashi ya ci gaba. Shekarar shi 45 rak a duniya, amma dubi rubuce rubucen da yi. Sai haka jama'a, abin da nake gaya muku, ko lokacin da na je Yola har sun rinka mamaki, wannan wani irin mutum ne, 24 hours gidan shi generator kullun aiki nake. Ce musu na zo ne in koyi wani abu da zan je in kaiwa al'umma ta wani alheri. So maganar hira bata same ni ba, maganar kaza akwai manufa. Mun zo ne aiki. Abubakar Gumi har ya mutu me yake ce mana ku yi karatu. Ka ji malami yana cewa kai ka taba jin mai kudi ya ce ku nemi kudi? Kun taba jin mai kudi ya ce ku nemi kudi? Amma ka ji malami yana cewa kai karatu kuma sai ka zauna? Ai in ka ji malami yana cewa kai karatu, to kamata ya ka zama yadda wani malamin Macmahon suke cewa ai kamata ya kana kan computer ma kana cin abincin, wato abincin ma ka kware mai lokaci. Malami irin Abubakar Gumi yana cewa ku yi karatu, kuma hukun kwanta kun sha gide. Ina ya nuna ba ku san me ake nufi da rayuwa ba kenan. Saboda haka jama'a, ku ji wannan da kyau. Daliban darul hadith is a great challenge, kalubale ne mai girma a kanku. Lallai ne ku tashi ku yi karatu, ba dan ku ba, don waɗannan makarantun ku ne za ku karanta a ciki. Ba wai zuwa za a kafa makarantun kuma sai a je a ɗauko wane da wance da wance waya ce su zo su karantar, ba ba mu buƙatar su. Wannan magana ina ƙara faɗinta, ku ji ta, ina faɗinta da gaske ne jama'a. Ba wai ina don abin da yake faruwa jama'a. Galibi na tara jama'a na faɗa musu magana, ni ina nan ina kididdiga ina calculation akan magana, su kuma sun manta. Sai ranar zartar da maganar sai kuma sai su ce to amma malam kuma ya yi ce kaza. Ai dama ya riga ya faɗa. Misali yanzu nan da aka gama makarantar, in muka zo ɗaukan malamai da za su karantar, dama kawai cewa za mu duk dan darul hadisi da ya san ya yi karatu akan wani fage gabata mana takardun shi, za a ɗauke shi aiki. To shikenan, mai yiwuwa kai dan darul hadisi ne, kai ba kai karatun ba, sai ka kawo wani kaninka wanda ba dan darul hadisi ba, sai a ce ba za a ɗauke shi ba. Sai kai mamaki, wannan kanin naka ko da waye ba za a ɗauke shi ba, don me? Ka'idar ita ce ɗan darul hadisin su ne za su karantar, domin su ne aka shayar da su manufar, da aka shawo wahalar, aka kafa abin. Don haka ba za a ɗibo wasu aluja su taho sama da wasali sama su abin nan, a'a. Don haka jama'a, ina gaya muku wannan is a great challenge, kalubale ne mai girma. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sa'annan sai admission of pupils, wace hanya za a bi a ɗauki ɗalibai? Lallai ne duk wanda ke son a ɗauki ɗan shi a darul hadith, to kafin ya kawo ɗan shi ya fara koya mishi wasu abubuwa waɗanda in an zo interview yaron zai iya amsa su. Misali, zai iya faɗin kalimar shahada, yaron zai iya faɗin rukunai na musulunci ko da wasu daga ciki, yaron zai iya karatun tahiya, yaron zai iya karatun fatiha, yaron zai iya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam. A'a, wannan yaron za a iya sa shi ya karanta alifun ba'un ta'un. Lallai ne kenan ka fara tattalin yaronka kafin nan da lokacin da za a sa shi. To waɗannan su ne kaɗan daga cikin tsare-tsaren jama'a. Wannan shi ne ainihin framework, wato abubuwan da muka tsara wa makarantar. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To kun ji jama'a, kamar yadda na gaya muku, wannan ita makaranta ce ta primary da nursery. to secondary din ta ma haka za ta biyo, sai dai secondary din ita ba a wurin za a yi ta ba, a wani wuri ne daban a kusa da nan din insha Allah. To sai asalin ita Darul Hadith Institute ita kuma. Idan muka ce Darul Hadith Institute jama'a, nan kuma wani makeken fili ne dake kofar gidana wanda nan cibiyar ilimi ce za a yi ta. Mun kira ta da cewa Information and Communications Technology Institute, wato Darul Hadith Salafiyya Information and Communications Technology Institute Zaria, wato cibiya ce ta Darul Hadith Salafiyya, amma cibiyar karantar da fasahar zamani da sadarwa ce. Me muka tsara a wurin jama'a? Wannan abin da ke hannuna gashi, wato asalin wannan plan din ne. Wannan plan din saboda yadda yake da complication jama'a, sai da engineering suka kai wajen wata 8 suna zana shi, saboda abu ne na zauna na tsara na ce ga yadda muke son ya kasance a wurin, kuma gashi yadda zai kasance insha Allah. Wato ga tsarin kamar haka: a ƙasa, wato ground floor, za mu yi lecture theater. Muka ce lecture theater shine irin na jami'a din nan mai matakala matakala matakala. To akwai lecture theater wadda by estimation a kibance zai ci kaman mutum 2000 a lokaci guda. Wannan kenan. Sannan sai first floor, shi kuma first floor is a plain lecture theater, is a multi-purpose. Shi wato za a shimfiɗe shi da carpet ne, ba za a sa kujera ba, kuma ba matakal, fili ne kawai, fadin filin ne gaba ɗaya za a bar shi haka. Sannan sai hawa na biyu. Hawa na biyu shi kuma abin da muka tsara shi ne zai zama ainihin azuzuwa ne. Sai hawa na uku shi ma azuzuwa ne. Sai hawa na hudu shi ma azuzuwa ne. Hawa na biyar shi kuma zai zama library. Waɗannan littafai da na ci wajen shekara 30 ina tara su. Kamar yadda wasu jahilai in suka gani za su ce kai wannan da za a sayar za a samu kuɗi, to kaga wannan jahili ne. Shi da ma guje ne shi ne yake ganin kuɗin da aka kashe nan da za a sayar za a bari. To jahili shi ne in ya ɗagar ya bi salihi ne ya ce kai wannan littafi da za a sayar da shi za a samu kuɗi, to jahili ne. Su waɗannan littattafai jama'a nawa ne mallaka ta ne, amma na mallaka wa ita Darul Hadith ɗin. Don haka da ni da kowa ɗan Darul Hadith muna da tarayya akan mu ci moriyar su. Amma me ya amfaninsu? Amfaninsu shi ne a karanta, a tashi a yi karatu, a tashi a yi karatu, a zage a yi karatu, a ci dare, a ba takarda kashi. Ina fata an gane. To wannan hawa na biyar shi ne zai zama library. Wannan library da kake gani iri biyu ne: akwai conventional ko traditional library, sannan kuma akwai electronic library. Waɗannan littafai gaba ɗaya da ka ga na mallaka yadda suke, kuma haka kuma muke da su akan CD na computer gaba ɗayansu, yadda in ka zo kana da ƴancin ka duba littafi littafi a takarda, in kuma ka zo ga computer nan duk littafin da kake so za ka iya rubuta maka, ta ɗauko maka littafin ka duba shi, ka kofi abin da kake so, ka tashi ka tafi. Matuƙar kai ɗan Darul Hadith ne. Wannan aikin jama'a alhamdulillah zamana a yola kamar yadda na ce, ba shakka na je ne in yi karatu akan harkar computer da kuma harkar sadarwa da harkar jarida. To amma ban zauna kawai ba, daidai lokacin da zai zama lokacin hutu ne ko shakatawa, mutane sun ta zuwa a ce ai ga wani ya zo gaishe ka, in ce ku je ku ce ni ba sarkin gargajiya bane, ba a zuwa gaishe ni, ina aiki, na zo ne in yi wani abu wanda zan je in wakilci al'ummata. Kai kuma garinku ne, ka gama abin da kake, ka zo hira, ni ba hira na zo ba. Dan haka jama'a, tun ran da na gama makarantar na baro garin sai biyo ni akai da takarduna. Don ni karatu na je da ba na je zama bane, kaya na ma baro su ne. Da na zubo ɗansu turuna a bude kawai jama'a, ran nan karfe 4 na gama defense ina a Bauchi na kwana, gari na wayewa na iso Zaria, na gama makaranta shikenan. Takarduna sai gida aka biyo ni da su. Don me ba zaman yola na je ba, karatu na je yi na gama, fine. Domin me manufa ce ta kai mu? Mecece manufar mu je mu koyi wani abu? Mun koya mun iya, to me za mu zauna kuma ba zama muka je ba, Zaria ce garin mu. Saboda haka wannan zaman shi ne na zauna ne ta waɗannan ayyuka jama'a. To wannan alhamdulillah wannan library jama'a, sai dai in an gina shi tukuna za ku ga yadda muka tsara shi. Library ne wanda yake babu shakka very rich, har sai da ta kai wasu tura na America, sai da suka turo mini wakilai guda biyu har nan office. To Allah sun ji wannan tsari, suna ganin suna da taimako da ya kamata mu haɗa gwiwa a ba, na ce ni ba na son taimako, har nan suka zo Yahudawa. Kaji na gama wahalar shekara 30 matsiyata, wai za su kawo min taimako? Ni ce ba ni son taimako. Aka kada, na ce look, I don't want.
I don't like it. Ba na so. Dan ba ni bukata jama'a, wallahi ina ga muku ba fariya ba. Babu wani littafi a duniya yau da nake son shi sai da na mallaka, wallahi. Wallahi alazim. Yanzu haka jama'a ina da kuɗi da na baro musu a bookshop a Makka da Jidda. But in nayi tunanin wani littafi in buga musu waya. Amma ya kusan wata 8. Duk wani littafi da ya kamata mu mallaka mu mallake shi. Ba mu ce duk littafin duniya ba, muka ce duk abin da ya kamata muke bukata to muna da shi, kuma yadda muke da shi traditionally haka muke da shi electronically a zamanance muna da shi akan computer. Wannan shine abin da ba a sa a library na Darul Hadith Salafiyya. Sannan hawa na shida wanda shine hawa na karshe, shi kuma mun kira shi media house. Me muke nufi da media house? Cikin karatuttukan da ne jama'a akwai aikin jarida. Aikin jarida din nan kuma na tsaya na nakalce shi a yadda ya kamata a bisa harkar zamani. Kuma yau akwai wata doka ta hukumar yada labarai ta Najeriya, ita ce ba za a baka takardar izinin kafa gidan radio ko talabijin ko jarida ba a gwamnatance ta Najeriya sai in kai dan jarida ne. Alhamdulillah wannan sharadi ya zama na cika shi. Don haka na rubuta zuwa ga NBC, wato Nigerian Broadcasting Commission, cewa ni dan jarida ne, na hada da takarduna ina neman license na izinin bude tashar gidan radio da ainihin jarida da kuma ainihin television. Ana nan ana processing wannan. To wancan hawa na sama da na kira shi media house, jama'a za mu yi tasha ne wadda ita tashar za ta yada shirye-shiryenta ne a iya kwaryar Zaria kawai. Tashar radio ta FM da tashar television da sauransu. Kuma tafiya ta aikin Hajji Bara, baki ɗaya na gama siyo kayan gidan radio da na talabijin gaba ɗaya. Yanzu ya rage kawai, yau in an gama kafawa mun samu izini to kawai za mu fara transmission in Allah. So amma hatta microphone da za mu yi amfani da shi na gidan radio, to wannan mun mallake shi insha Allah ta'ala. Don haka kun ji abin da muke nufi da wannan complex din wannan ginin. Don haka wannan zanen da na gaya musu ga abin da nake so, injiniyoyin sai da suka zauna suka yi nazari. To gashi nan shine suka gama zanen zuwa makon da ya wuce suka bamu. Yanzu idan aka gama wannan foundation, aka gama DPC, to kuma za a je a haka wancan. To in aka haka shi wannan aikin shine za mu ci gaba da yi. Shi kuma wancan za mu dan saurara sai an kammala wannan, sannan shi wancan aiki ne da za a iya gama shi a wata shida ko shekara guda. Amma wannan aiki ne mai complexity, yana da wahalhalu a cikin shi, akwai abubuwa masu yawa in kuka duba. Jama'a kun ji wannan shine project dinmu. Wannan addressin shine number 2/4 Sama'ila Ahmad Road, gaskiya Kwatas Zaria. Anan wannan ainihin address yake, anan daidai da filin da ke fuskanta ainihin kofar gidana insha Allah ta'ala. To waɗannan ayyukan baki ɗaya jama'a, gaba ɗayan su ayyuka ne waɗanda ni ne na daukar kai na zan yi. Amma kamar yadda nake cewa, Allah ya sani ba zan nemi taimako wurin kowa ba sai a wurin Allah. Ba dan komai ba, saboda tsawon shekaru na dade ina planning akan yaya zan yi wannan. Amma idan wani ya kawo taimako ba a kin karbe. Misali kwanaki mun je mun ga wani ya ba mu sha'awa, ya kawo buhu guda na siminti, muka yi mishi addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi. To irin wannan babu abin nan. Ko kuma ma'aikata, ma'aikata ni ba na kiran aikin gayya, ma'ana ba zan ce jama'a a zo za a yi mini aikin gayya ba, a'a aikin mu aikin kuɗi ne. Amma in ka zo ka ce za ka ɗauki kwangiliti sabilillahi, ba zan hana ka ba. Amma mu ba mu kiran aikin gayya. Don haka kaga yanzu tun jiya suke mana aiki, ko tun shekaran jiya waccan, ba mu kira kowa aikin gayya ba. Duk ma'aikata ba zo a yi tsada da su, a biya su kuɗinsu. Amma wani ya zo ce zai tura baro, ba za a hana shi. Ina fatar mun gane. Kuma wannan shine ainihin tsare-tsaren da Darul Hadith Salafiyya da kuma ainihin project din ta yake. To wancan fili da nake magana cewa Alhaji ya ba mu shi tun 1987 a nan Muciya, daidai inda gidan masakancan yake. Wannan filin kuma ga design din da na bayar aka yi, shi kuma a proposed Darul Hadith Salafiyya technical. Shi kuma nan technical ce muka yi, ma'ana plan ne na Darul Hadith. Amma nan abinda za mu karantar da ɗaliban Darul Hadith za a karantar, amma me za a karantar da su? Sana'a. Domin mun ce ne za mu yi makaranta ne wadda za a karantar da yaro boko da islamiya da hadda qur'ani da computer da keken dinki da saka. To sai dai sana'o'in a cikin uku za a sa mutun ya, a cikin biyu za a sa mutun ya zabi daya. Ida dai computer kam dole ne duk dan Darul Hadith zai koye ta insha Allah. sai dai in yayi sama ne zai zabi me zai kware a kai, zai zama computer engineer ne ko zai zama computer scientist ne. Sa'annan kuma abin da ya shafi dinkin keke ko saka to shine lallai ne mutum zai zabi daya. Ma'ana ba zai yi a koya maka karatu baka iya sana'a ba, sai ka koma kuma kana tumasanci, ka koma kana wa azzalimai yan siyasa da sarakunan gargajiya addu'a, kaga sai Allah ya karya ka. To saboda haka sai ka iya sana'a wanda zaka samu tuwon da zaka ci, domin sun ce da'awa babu dawa sai ai dawa. To kaga al'amari ya baci kenan, mai da'awa ya dawa ko? Allah ya kiyaye. Saboda haka kun ga ga yadda ita za ta kasance wannan, amma ita gaskiya daga sai daga baya can tukuna za mu gina ta, domin ita asali ba ta daga cikin asalin project din da ya cika damun mu gata, don filin ma ba girma ne da shi ba, annan lungu ne yake nan bayan wajen can bayan gidan Alhaji Alidi. Wannan filin ya bamu shi da dade, ya kamar yadda nace ba a damu da shi ba, shine muka tsaya muka ce to za mu raya shi insha Allah. Jama'a mu ne musu addu'a, Allah ya saka musu da alkhairi su da suka yi mana waɗannan alkhairai. Mu kuma muna fatan Allah madaukakin sarki ya kara mana karfin gwiwa akan waɗannan ayyuka. Daga ƙarshe abin da nake so in ce, don Allah ku yi hakuri da wannan maganar, ban so in faɗe ta ba sai dai kamar yadda na faɗe a jiya ta zama dole ne. Wato mutane suna ganin cewa su Albani sun samu kuɗi, don haka bari su zo su ma su samu inasu inasu. Wato gaskiyar lamari jama'a, mu muna neman kuɗi ne ba irin neman kuɗin da alhazai suke ba. Su alhazai suna neman kuɗi ne don su zama masu kuɗi, muku ba muna neman kuɗi ba ne don mu zama masu kuɗi. Ya kamata mutane su bambance, ba ma fatan ma mu zama masu kuɗi mu. Mu abinda muke fata shi ne, mu dai dama da'awa ce aikin mu, to mu abinda muke fata shi ne mu samu kuɗi mu kashe su a wurin da'awa, kamar yadda mawaƙi ya ce kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Yawwa, shi alhajin birni in ya samu kuɗi shi ne zai rinka siyan gidajen haya, yana zuba alhazai, yana zuba mutane, yana karɓan kuɗin haya, haka ne ko ba haka ba? Shi zai sai motoci, shi zai rinka ba da jali ana zuwa ana kasuwanci da mutane. Sukan zo wurin mu cewa ko za mu ba su kuɗi a je a siyo kaza a siyar a ciri ba, a'a mu gaskiya ba don haka muka nemi kuɗi ba, in muka yi wannan to mun saba wa Allah alƙawarin da muka yi, kuma za mu saka kanmu a cikin rikicin da ba za mu iya ba, don da ka same mu da safe ko da hantsi ana rikici to wane motar ka ta lalace, me yasa baka kawo balas ba, to kaga mun lalace in muka kai ga haka. Amma a same mu cewa wane me yasa baka yi takhrijin hadisin nan ba, to tashi sai kawo takhrijin shi ka dawo. Yawwa, to aiki yayi kyau kenan, a san mutum a san cinikin shi. Dan haka jama'a muna ba ku hakuri, gaskiya mun samu kuɗi kuma muna kan samun kuɗi, kuma Allah kadai ya san iyakar kuɗin da muke da su ko kuma abin da za mu samu. Amma ku yi haƙuri, ba mu nemi kuɗin ba don mu ba kowa jani, ba mu nemi kuɗin ba don mu taimaki kowa mu sai mai mota ko mu sai gidajen haya ko makamantan haka. In juyawa ne mun fi ka sani inda muke juya kuɗin mu, mun fi ka wayo, ƴan boko ne mu, ɗaya kenan. Don haka jama'a, abin da ya sa ku saurara don kada abin kuma ya juya a ce zuwa da sun samu kuɗi sun ƙi taimaka wa mutane, mu da ma ba mu yi alƙawari za mu samu kuɗi mu taimake ku ba. Abin da muka ce wa Allah, Allah ka azurta mu da kuɗi mu gina makarantu da masallatai mu yi da'awa. Jama'a ku saurara da kyau, wannan magana tana da muhimmanci. Abin da muka faɗa kenan tun a addu'ar mu ta farko, kuma Allah ya amsa mana, to ba za mu saba ba, ina fatar mun gane. Sannan da muka ce makarantu da masallatai, kowa ya ji da kyau, ba cewa muka yi kuma za mu zama alhazai masu taimaka wa makarantu ba, domin an fara ta rubuto mana da Allah mala a zo a kawo mana ziyara a gani, muna so a ƙarasa mana wasu azuzuwa, mu ba alhazan haka ba ne. Mun fito ƙarar mun faɗa, mu salafiyya ne, muna alfahari muna jin daɗin wannan sunan. Kuma abinda kawai za mu taimakawa da kuɗinmu da za mu samu shi ne da'awarmu da muke ta salafiyya kawai. Saboda haka kawai masallatanmu ga su nan, ga masallaci can ƙofar gina Alhaji Lawal Direba, ga masallaci nan ƙofar gina Alhaji Altan Kifa, ga kuma masallacinmu ɗaya can a Cidin Gwada. Waɗannan masallatan kaɗai za mu taimaka da kuɗinmu, bayan haka ba na huɗu, iyakar ta kenan, ba na huɗu. Ina fatan kun gane. Na uku shi, na biyu shi ne makarantu da muka ce jama'a, ba makarantar da za mu sayo ko chok, mun nemi kuɗinmu ne don mu cuɗi guna da manta, ba don ko ba saboda dalili ɗaya. mu dai dama a cikin masu da'awa a garin nan mu ne marayu, mu ne gwamnati ba ta taimaka mana, ba gwamnatin da ta taba yi da mu. Sai kenan babu wani mai kuɗi, babu wani wane ko wance ko suwa ne, imu ne muke abinmu. To tunda ko haka ne, to in mun samu kuɗin mu, to ba wanda zai shiyarin da mu, kuma wannan ba ruwa bace, cinawa ba ruwa bace, haka ba Hausa ya faɗi ko ba haka ba? Abinda yasa jama'a ina jin nauyin mutum ya zo ya gama tone sirrin shi, kuma in ce mishi yayi hakuri, to ba man faɗi haka tun wuri. Amma fa ita wannan magana na faɗe ta tun a tudun wada da muka ainihin yi bayanai dangane da masallacin can, sai dai wasu ba su ji ta bane. Don haka iya abin da muka ce kenan, babu shakka mun samu kuɗi muna waɗannan ayyuka, amma yanzu abin da muka tasa a gaba kenan. Amma ba mu ce za mu ba kowa jali ba, ba mu ce za mu yi kowa aure ba, ba mu ce za mu taimaka wa kowa mu sai mai mota ko mu kama mai shago ko kuma ba shi kuɗi ya je kasuwanci ya kawo mana riba ba, a'a, duk ba mu yi alƙawarin wannan ba, kuma ba za mu yi ba. Domin in muka yi haka za mu shiga rikicin da bai da iyaka, kuma za mu bar harkar da'awarmu. Mu ko ita da'awar nan jama'a ita ce mu. Kuma jama'a ku daina mamaki in mun samu kuɗi ko biliyan nawa ne kun ji mun kashe su a masallaci ko makaranta, don dama mu 'yan masallaci ne 'yan makaranta ne. Saboda haka in ɗan makaranta ya samu kuɗi ya kashe su a makaranta bai yi aibi ba. Amma yanzu kamar ni jama'a in na samu kuɗi na fara siyan motoci ina bayarwa a neman haya ko babura, to ta ɓaci. Kamar yadda misali yanzu karatun da na tafi na yau a Yola, ana buƙatar masu irin wannan karatun ruwa a Jallo, a ɗauke mu aiki wuri. Kafin in gama jama'a, kamfanin Glow suka ce za su bani regional manager na North East, Bauchi, Gombe, Taraba, inane suka ce za su bani. Nace musu ai ni ba dan North East bane, nace ni dan Kaduna ne. Suka ce a in dai zo za su bani. Nace musu a nagode, Allah ya saka da alheri. Har Abuja suka kira ni har office ɗinsu. Ina kammalawa, shugaban jami'ar Ahmadu Bello ne ya kira ni ya ce zai ba ni aiki. Ya ce to na gode, don ina girmama shi babban mutum, babban malami. Tunda na Fulani na bar office ɗin shi bai sake gani na ba, sai mako biyu da ta wuce da wani bukata wani aboki na ya tursasa ni in raka shi. Na je na same shi, Allah ya taimake ni, ma yana cikin gaggawa, bai bujiro da wata magana ba, na isar da magana muka tashi. Shi karatun na bokon da na arabiyar da neman kuɗin da muke, mune ne kawai don mu taimaki ita da'awar. Yanzu jama'a waɗannan makarantun da muke ginawa, idan yanzu na tafi ina karantarwa a wani wuri, to waɗannan makarantun kuma fa waye zai karantar? Ni yanzu misali zan iya karantar da darussa da dama waɗanda zan kare fagen da yawa masu karantarwa. So yanzu na tafi kuma ni na yi karatun ne don wannan manufar tawa. To in kuma na tafi in ne wa wani aiki don tashi manufar, don ya dan ɗauki ɗan albashin da zai wuce 60,000 ko 80,000 bai bani. Ni na yi karatun ne don tawa manufar, kuma na je in ne mishi aiki. Amma kai da kai karatu don ka je kai aikin gwamnati ba laifi kai ba, manufar ka kenan. Amma ni tawa manufar ba haka ba ce. Domin matsalar ita ce gwamnati ba za ta iya biya na albashin da zan samu as individual ba ina aikin. Na haka ban ce ba zan yi aikin gwamnati ba, in bukata ta kama ta iya yiwa zan iya aikin gwamnati, kamar yadda in bukata ta kama kaji za iya ɗiban kuɗi in taimaka wani masallaci. Amma makasudin shine na yi duk abubuwan da ne na koyan karatu da neman kuɗi da nake danne don in taimaka ita da awartawa, domin ita ce ta samu kanta a maraicin da kowa ba zai taimaka mata ba. Danne dan da'awar ta bata wa kowa rai, ba wanda zai taimaka mata. Dan me yanzu zaman mu daga jiya zuwa yau, wani dan kungiya ne bamu taba ba, wani kabila ne, wani alhajin birni ne, wani sarki aka kyale, wani dan siyasa, wani dan boko, ba irin wannan halin waye zai kawo kudin shi a nemi shi irin wannan lugude? Kaga ashe dole mu mutashi mu nemi kudi mu yada manufar mu. Shi yasa masu tunani na mahaukata cewa wa yake ba su albani kudi ne, kuna tunanin hauka ne. Duk duniya ba wanda zai ba mu kuɗi, don ba wanda muka dace da shi. Gwamnatin Saudiya da kuka ji kata-kata muke da ita, lokacin muka je za mu shiga ƙasar ba sai an tabbace mu. ba wanda zai zan yayi daidai da mu ne ko kuma mun yi daidai da shi saboda haka manzon mu yazo lokacin da yazo haka suka yi takwazo da kowa shi yasa aka hadu aka yakin ahzab aka ce to duk duniya a hadu a yake shi shi kadai saboda me yazo ya ce kristoci ba daidai ba yahudu ba daidai ba majusu ba daidai ba quraisha ba ya ce kowa ba daidai ba gaskiya mu ma da awar mu haka muka ce mun ce kowa ba daidai ba sai wanda yake sunna sunna kuma irin ta salaf mun ce ko menene ba daidai ba sai qur'ani sai sunna sai manhajin salaf to kaga yanzu duk wanda ba wannan yake ba wanda waɗanda ke wannan din kuma sune kadan a cikin al'umma saboda hadisi sahihi cikin musnad al-imam ahmad annabi yana cewa bada al-islam ghariba wa sayaudu ghariba fa tuba lil ghuraba dan haka ɗan kadan ne salafiyya to sauran duk ba salafiyya ba dan haka kowa yanzu yana da hikidu akan da'awar to wai zai taimaka wallahi jama'a mun riga mun fada kuma kasai da dauka muka ce duk duniya mu dai babu wanda ke bamu kudi duk duniya babu in kuma akwai wani a kasar muke fadin magana akwai kowa kasar a ce Albaniya ce duk duniya wanda yake taimaka da'awar shi da kwabo yazo ya tona asirin da'awar kuma kada ya sake taimakawa aje akai wannan kasar din a tunzura shi a ce an fada mai bakaken maganganu an ce in ya isa duk yadda za a yi a fusata shi wato abinda ko kasa gane shi ne kun kasa gane ita sunna tana tarbiyyar mutane akan karatu da kuma taimakon ita da'awar sayyidina Usman da ya ɗibi kuɗi ya taimaka addini waye ya ɗibi kuɗin ya bayar wani ne a wajen da'awar Abubakar da ya ɗiba Umar da ya ɗiba duk waɗannan kun kasa ganewa ne saboda me saboda kun taso cikin wata tarbiyya ce wai malamai ba sa sana'a malamai ba sa sana'a ina tunanin duk wanda ya rayu mu ce nan shekara 20 zuwa 30 ya dai san cewa ni tela ne to waɗanda kun muke hadewa da su a Abuja da Port Harcourt da Lagos da waɗanda muke hadewa da su a Dubai da waɗanda muka fara hadewa da su a China to kuma sun san cewa to kuma kasuwanci muke zuwa ko kuwa kawai shikenan zamu biya kudin jirgi ne kawai shikenan mu tafi Dubai ko kuma mu biya kudin jirgi kawai mu tafi China mu je mu tourism ba zai yiwu ba neman kudi muke zuwa jama'a neman kudi muke zuwa to neman kudin nan muna tafiya neman kudin nan kuma ya zama wai sai a ce wai an ji suna kashe kudi wai wa yake ba su wai ina suke samu anna haza babu wanda ke bamu duk duniya sai Allah mai rumfar da babu tokara wanda yake yalwatacce kuma kai ma shawara da nake baka da ka tsaya kana tambayar ina suke samu wake musu gwamma ka je ka nema a wurin Allah in ba gaba za ka ƙara rayuwarka kai dai baka san wake ba rabbi tunda an ce maka Allah ka ce a'a baka yarda Allah ba ne akwai dai wani to za ka mutu baka gano ba kai kuma bai baka ba tunda baka samu lokacin da za ka tambaye shi ba saboda Bahaushe ya ce kowa ya daka rawar wani zai rasa turmin daka tashi ai na faɗa tun farkon da muka fara ginin masallacin nace shi wannan masallaci da muke ginawa kowa daga cikin mu ne yake zuwa yayi gurgurdan harkar da zai ya samu kuɗi ya zo ya kawo gudunmawar shi haka da'awar ta gada haka salaf suka yi kuma haka muke yi bai yiwa jama'a muna da'awar salafiya ko mu tafi wurin wani dan bid'a mu ce mishi wai taimaka mana zamu gina makarantar salafiya ko kuma makarantar kaza kaza ko kuma mu ce gwamnatin Saudiya gwamnatin sarakunan gargajiya waɗanda ga sunan kullum muna hawa kan minbari muna bugun abin nan shugabancin su saboda sun je sun ɗibo Amerikawa da Yahudawa saboda haka jama'a abin da muke ba ku shawara idan muka faɗa muku magana ba lalle ne ku bi ba amma rashin binta yana haifar muku da implication rashin binta yana ja muku matsala shine a faɗa muku gaskiya sai ku ƙije sai ku ginu akan ƙaryar da ta ɗarsa su a ranku ko kuma ƙaryar da wani ya gaya muku to ƙarshe kuma in ka ginu akan haka daga ƙarshe sai ka ga wani abu ya faru wanda yazo ya ruɗa ka sai ka ce to ai abun ma yaya ai tun farko kai aka gaya wa gaskiya ka ƙije dan haka jama'a kun ji waɗannan ayyuka baki ɗayan su ni kadai ne nake yi babu wani aboki na ko wani wane ne da ya sa hannu ni kadai nake amma kamar yadda nace kofa a buɗe take wanda duk ya ga dama zai taimaka wallahi ba mu hana shi ba domin me wannan aikin da nake bari ku ji babu sunana ko daya har yanzu takardun filin nan babu sunana ko mutuwa ne yau babu wani dana ko wani nawa da zai ce ai namu yana da kaza makaranta Darul Hadisi ce ita take da kanta ita take da trustees ita take da kaza ba ni nake da shi ba yasa aiki ne na da'awa amma an kayyade da'awar ta Qur'ani da sunna a bisa fahimtar salaf don wannan da'awar kawai muka yarda da ita duk wata da'awa a duniya bata ce iyakar aqidar mu kenan. Duk wata da'awa a duniya bata ce, karkata ce. Wannan da'awar kawai muka yadda da ita, dan haka ita za mu kwazo mu taimakawa da karatun mu da kudin mu. Jama'ar musulmi kun ji waɗannan. Daga ƙarshe abin da muke fata, akwai wani abu guda ɗaya wanda ya kamata in yi tambihi a lokacin da nake waccan magana, dangane da cewa muna da wani hall a cikin nan Darul Hadith complex din da muka ce wannan multipurpose ne, muka ce wani ɗaki ne wanda kawai kafir za a shimfiɗa. Me yasa mun lura karatun fiqh ya lalacewa ahlus sunna? Ahlus sunnan Najeriya ba sa karatun fiqh, in ma kuma za su yi sai zama fiqhun malikiya kawai suke karantawa. To mu kuma ahlus sunnan Najeriya ba fiqhun malikiya kadai muke karantawa ba, kuncin ilimi ne ya samu mutane suka koma suka kallade suka ce malikiya za su karanta. Wannan hol jama'a muna son mu raye wata sunna ne wanda wani sarki a ƙasar Zazzau yake yin ta yau shekara 200 da ta wuce, shine sarkin Zazzau Jatau. Malami ne na fiqh, malamin hadisi ko malami ne masanin tafsiri da aqida. Shi yasa ko ga ƙasar Zazzau bid'a bata shigo ta yi ƙarfi ba, saboda a lokacin shi sunna yayi ta karantarwa. Wannan malamin akwai ɗaki mai faɗi a nan cikin fadar sarkin fadar Zazzau a wannan lokacin, da yake tara mutane daga mabambantan wurare yana karantar da su fiqhun malikiya da kuma al-fiqhul muqaran. Shine yana karantar da su littafin qawaninul fiqhiyya ta Ibn Juzayl da kuma littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ta Ibn Rushd. Sannan yana karantar da tun daga abin da ya shafi ahalari har zuwa abin da ya shafi askari da muktasar. Wannan irin karatun yayi rauni a cikin ahlus sunna, waɗanda kuma suke yi zaka ga suna yin shi babu tantancewa, kaulani maganganu biyu, to wacce ce daidai ciki, sai a ce duk wanda ka dauka daidai ce, ba haka ahlus sunna suke ba. Wannan hol din manufar shi irin wannan karatun zamu yi. Amma ku ji jama'a, asali mun kira wurin Institute na Information Technology, wato karantar da fasahar zamani. Waɗannan karatutukan da muka ce zamu yi na fiqh da hadisi a wuraren, za a yi su ne da daddare lokacin da ba a yin karatutuka irin waɗanda aka kafa wurin don a yi. Amma asali da kuka ji mun ce lecture theater irin ta jami'a da azuzuwa a sama, muna son ne a karantar da 'yan darul hadisi a nan da waɗanda kuma ke son su shiga darul hadisi. Za a karantar da su ne abin da ya shafi harkar ilimi ta fasahar zamani, abin da ya shafi computer da harkokin sadarwa da harkokin jarida da makamantansu. Waɗannan su ne manufofinmu. Amma muna ƙara shaida a jama'a, duk waɗannan karatutuka da ake cewa ita makarantar ba kyauta ba ce, ba sadaka ba ce, sai dai muna son mu kawo wani abu ne da ya nisa daga mutanen ƙasar Zazzau. Sannan kuma muna son shi abin mun kawo shi mu rangwanta. Ma'ana yanzu akwai professional courses waɗanda muka yi designing waɗanda za a rinka karantarwa a wurin. Waɗannan professional courses in ka tafi wani wuri za ka yi sai a caje ka 200-300. Don darul hadisi ta caje ka 100-150, kaga ka samu sauki. Waɗannan su ne manufofin jama'a. Mu ne wa kanmu addu'a, kuma mu ne muku addu'a, kuma mu ne muku, mu ne wa kanmu fatan alheri baki ɗaya. Kamar yadda na ce, Allah madaukakin sarki ya ainihin ba mu damar a gobe mu zo mu ci gaba da wannan wa'azi. Idan an yi ruwan sama a gobe, to shikenan kuma sai Allah madaukakin sarki ya kai mu bayan sallah. Tafsiri kuma sai 10 ga watan azumi za a fara a nan, da la'asar kuma za a fara a can. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.